الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وصو البركة إياي دايي da ƴan uwana ɗalibai baki da sauran al'umma nawa kowa barka da wannan lokaci kamar yadda aka gabatar mun shiga daren Lahadi wanda shine daren 19 a daren 18 afwan ga watan Dhulhijja shekarar hijira 1446 wanda ya dace da safin 14 ga watan Yuni 2025 daga wannan masallaci da aka fi sani da suna masallacin gidan Alhaji Lawal Driver Ubangiji Allah ya gafarta mishi a wannan yanki na ƴan awaki cikin anguwar Muciya a sabon garin Zaria wannan masallaci a wajen mutane ire-ire na masallaci ne mai matukar muhimmanci a tarihin rayuwa a nan muka dinga zuwa tsawon shekaru wajen malaminmu Malam Albani Zaria Allah Ubangiji ya gafarta mishi ya haska kabarin shi a cikin wannan masallacin malai ya dinga gudanar mana da wasu darussa da muke kira da suna karatun aji na san akwai fuskoki da yawa a nan waɗanda sun halarci waɗannan darussa wannan karatu an daɗe ana yin sa ni dai na fara zuwa wannan makaranta a shekarar 1997 kullun asabar da lahadi sai dai in wani uzuri na tafiya ko wani yanayi da malam baya gari amma nan ake taruwa tun daga 7 na safe har sai an yi azhar galibi na kan faɗa cewa waɗannan karatuka da malam yayi su ne asalin ginshikin da awasa wanda wasun su ma duk ba sa cikin recording da ake ta yadawa a yanzu saboda karatu ne na dukan katu na zube ban ƙwaryata nan ake zuwa lokaci sai an zo da littattafai kwali-kwali wani lokaci sai an yi kwantan darasi sai an dawo wani sati Allah ya saka mana Albani da alkhairi Allah kuma ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya rike masa bayansa Allah ya albarkaci zuriyarsa da karantarwarsa babu shakka wannan masallaci yana da muhimmanci sosai a rayuwarmu haila muna addu'a ga Alhaji awal mai waki wanda Allah ya mishi rasuwa kwana-kwanan nan ɗaya daga cikin wanda muka taso muka ganshi tare da Malam Albani suna mutunci suna abokantaka da shi da sauran dattawa na anguwan nan na raye da wanda suka rasu duk muna musu addu'a ga baki ɗaya Allah ya saka musu alkhairi wanda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama mu da muke raye Ubangiji Allah ya sa mu cika da imani ba tare da dogon zance ba wannan takaitacciyar gamuwa ta sada zumunci tsakaninmu da ƴan uwanmu a tsakaninmu da abokai tsakaninmu da iyayenmu a wannan yanki na Muciya kamar da aka ambata Malam Abu Waisa shi dan gida ne ni ne nake matsayin bako dan gaskiya saboda Allah nakan yi shekara ko fiye da shekara ban shigo wannan yankin ba saboda duk sanda na shigo yakan tuna min da wasu abubuwa sai na zama a bit emotional so nakan zaɓi in dai ba wata larura ta rasuwa ko ɗaurin aure ko wani abu makamancin haka ba to nakan takaici a can anguwanmu ta Tudun Wada a nesa da waɗannan zikiriyat ɗin almuhim ina so ne mana tsokaci ne ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukin sarki huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أصلا آية بابا قوابت كن ومو لزكاة تم أتكين سورة الجمعة آية تكي أو كده من يمسألو لي دسكي دا علاقة دا موضوع إن دا أيكي مغانا أكاس وبنجي جمع دوك كين سريكي ينا بام لا بارن أبند يسعالا نسن الرأيوة da irin saƙon da ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin jama'ar da aka turo da saƙon da kuma wasu tiraku guda uku da za su rike saƙon Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu. Allah shine ubangijin da ya aiko a cikin mutanen da ba sa rubutu ba sa karatu wani manzo daya daga cikin su. Allah yace yatlu alaihim ayati, wannan manzo yana karanta musu ayoyin Allah. Wa yuzakkihim, yana tace halaye da dabi'un su. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, yana ci gaba da karantar da su alqur'ani da kuma hikima. Wa in kanu, tare da cewa fa su ada sun kasance min qablu, gabanin aiko da wannan manzo, la fi dalalin mubi, suna cikin bata wanda take a fili, kowa na iya ganin ta. Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan labari a dunkule. Idan muka tsaya muka yi tadabburi muka kalli wannan aya, za ta gwada mana muhimmancin abinda Allah ya aiko manzon da shi, wanda shine ilimin da muke so mu ga cewa mun raya shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi kamathal ghayth, kwatankwacin abinda Allah ya aiko ni da shi na daga shari'a da ilimi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar ruwan sama ne wanda yake zuba a lokacin da ake tsananin bukata, shine al-ghayth. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ruwan sama da irin yadda yake zuba, kamar yadda wahayin shi yake sauka da Allah yake yi masa, kalli irin albarkar ruwan sama da tsarkin sa da tsananin bukatuwar mutane zuwa gare shi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa waɗanda suke amfana da ilimin, kamar yadda ƙasa guda uku take mabambanta ta fuskar saukar ruwan sama. Akwai ƙasa wanda ruwan sama ya sauka za ta tsotsa kuma ta tsirar da tsiro, ƙasa ce lafiyayya wacce take da lafiyar ɗaukar ruwa da ɗaukar iri da tsirar da yabanya. Akwai kuma ƙasa wadda take ita kuma matattara ce, inda ruwa ke tattaruwa sai dai a dinga ɗiba ana amfani da shi. Akwai kuma ƙasa wadda take lalatacciya wadda ruwa bai taruwa sannan kuma ba ta tsirar da yabanya. Haka mutane suke iri uku. Akwai wanda zai kwankwaɗi ilimin Qur'ani da Sunna ya iya kuma a ga tasirin ilimin a tare da shi har ya zama malami, ko ya zama mai karantarwa, ko ya zama mai tarbiyya ta gari. Akwai wanda kuma shi zai zama ne kawai kamar wani matattara ne, kamar yadda alarammomi suke. Akwai alaramma malami, ko kuma alaramma mahaddaci kawai, shi ne kamar kogi ko rijiya ko tafki. Sannan kuma akwai sauran mutane waɗanda ba su ɗauki al'amarin ilimi da muhimmanci ba, to su ne kamar busasshiyar ƙasa, kamar tsandauri, kamar matacciyar ƙasa wadda ba ta da albarka. Allah ka tsare mu. Waɗannan mutane da Allah ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya kira su da suna al-ummiyun, waɗanda ba su rubutu ba su karatu, wato tsantsagariyar mutane na baya a cikin lissafin da al'umma suke. Larabawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kawo musu wahayi sun kasance al'umma ce a bayan lissafi, wato inda za a yi table, a yi table na mutane da al'ummomi, a fara da al'umma mafi ɗaukaka wadda take biye da ita. To Larabawa za su zo a ƙarƙashin wannan lissafin, su ne 'yan ƙasa a cikin jirgi al'umma, wanda Yahudawa da sauran al'ummomi, Kiristoci da Turawa suna wa Larabawa kallon uku ahu, har ma suna ganin cewa ko sun cuci Balarabe ma sun ci banza, suna ganin ma babu hisabi ko a lahira. Laysa alaina fil ummiyina sabi, suna ganin waɗannan mutanen babu radda za su waye, suna ganin ma suna jiran annabin ƙarshen duniya ya zo su haɗu su da shi a yi maganin waɗannan marasa hankalin. Suna cewa wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru, suna musu alƙawarin cewa idan annabin nan ya dawo wallahi sai mu haɗu mun ya zo sai mu haɗu mun yi maganin. Su ne ummiyun. To wannan al'ummar da ba a tsammanin za ta kai ga wani mataki, ita ce Allah ya ɗaga darajarta da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ilimin alqur'ani da sunna. Kuma wannan ita ce wato sunnar Allah game da ɗaga daraja al'ummomi. Da al'ummar da ta bi irin sawun abinda Larabawa suka bi na sawun darajar abinda Allah ya ba su, za su ɗaukaka. Sayyidina Umar yana cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam fa idza mtagaina al izzata fi ghayriha fi ghayri al islami khazal takhazalna kuna makamancin haka yace mu wasu mutane ne wanda Allah ya daga darajar mu da musulunci idan muka nemi girma da wani abu kuma bayan musulunci zamu tadi wata rana sayyidina Umar dan Khattab yace wa gwamnatin Makka ma hadu da kai a waje kaza za su tafi rangadi irin wanda shugaban kasa yake zuwa tare da gwamnoni da sauran mukarrabansa da yazo suka hadu sai Umar yace ma wannan gwamnati lashi wa kabari a matsayin acting governor a garin Makka sai yace na bar wani kaza sai ambaci wani mutum wanda ba kowa bane face bararran bawa a gidansa sai Umar yace ta yaya zaka barwa mutanen Makka Quraishawa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka rasa wanda zaka nada musu a matsayin muqaddashi gare ka kafin ka dawo sai wani bararran bawa sai yace saboda bararran bawan nan ya sayyidina Umar ya halifin manzon Allah makarancin alqur'ani ne masanin fiqhu ne masanin gado ne sai Umar ya gyada kai yace eh kai gaskiya dama wannan alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha la yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina dama Allah zai daga darajar wasu mutane sanadiyar alqur'ani wasu kuma yayi kasa da darajar sanadiyar kin daukan alqur'ani da muhimmanci haka zaka ga mutumin da ba kowan kowa ba idan yayi riko da addini yayi riko da hazzi na ilimi man akhadha bihi akhadha bihadhin wafir sai ga ya samu daraja cikin mutane wanda ba a san nasabarsa ba ba a san gidansu ba ba a san daga ina hito ba amma daga nan ya samu daraja al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu saboda haka waɗannan mutane ummiyai da suka yi bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka samu daukaka wannan shi ya daukaka daraja al-muhajiruna wal ansar wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya ce rasulan minhum manzo daya daga cikin su yana daga cikin falala Allah ya tayar da wanda zai mutane wa'azi a cikin su ba wani bako ba ba wani bare ba larabawa mutanen makka da mutanen jazirul arab sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun san zuriyar gidansu sun san iyayensa sun san dangantakarsa ba bako bane ba dan haure bane ba dan kazo nazo bane irin yaran su irin kabilar su irin mutanen su haka Allah yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum babu wani manzo da Allah yake aikowa face sai ya zama irin yaran mutanen sa yake dan ya zadi musu bayani Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare su to menene aikin da annabi zo yana yi Allah ya ce yatlu alaihim ayati abu na farko da manzon yake yi shine yana musu tilawar ayoyin Allah abin da ake nufi da tilawa mu yanzu mun kuntata ma'anarsa yanzu aka ce tilawa ana nufin kai karfin hadda shi kai wani ya da tilawa to wannan da Hausa kenan amma a Larabci a bin nan wato a language na Alqur'ani at-tilawa shine karatu da aiki wato kaman kwandala ce mai fuska biyu karantawa da aiki karatu kai babu aiki ba a ce mishi tilawa aiki kuma babu karatu shi ba a ce mishi tilawa idan mutum yana karatu ba aiki ya zama irin karatun wato a ce dan boku ga karatu ba aiki ko in kuma yana aiki ba karatu ya zama mai aiki da jahilci kenan za a ga a aikin baban giwa a ciki amma dai ne kaji Qur'ani ya ambaci at-tilawa yana nufin karatu tare da aiki watlu alaihim naba' allazi atainahu ayatina utlu ma uhiya ilaika da ire-iren su suna nufin karatu tare da aiki jama'a mu rike wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da yana koya musu karatu yana koya musu tare da aiki da haka Abu Abdurrahman Sulami Allah ya gafarta mishi yake cewa malaman mu sahabbai da suka koya mana alqur'ani sun kasance ba sa koya mana ayoyi a tsallaka aya 5 ko 10 sai mun san ma'anar su da fassarar su sai mun yi aiki da abin da ke cikin su na karatu saboda haka yace fa ta'allamna alqur'ana wa ta'allamna al'amala muka koyi alqur'ani muka koyi aiki da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura sahabbansa akan gwadaban karatu da aiki kamar da Allah ya umarce shi cewa yu'allimuhumul kitaba yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah ويعلمه ويزكيهم mataki na biyu shine matakin at-tazkiya gyaran hali gyaran dabi'a gyaran mu'amala ilimi baya tafiya sai tare da kyakkyawar dabi'a kamar kace da za a ce wani suna ne za a iya substitutin sunan musulunci in musulunci ya da wani suna kamar yanzu galibin mu nan duk muna da sunan yanka ko kuma muna da wani suna ko na kakanni ko na abokai ko wani nickname ko wani mukami ko wani abin nan ko akwai sunan shi da aka yanka mai rago kuma zaka san ina da wani suna dai da aka san shi da shi a unguwa ba haka bane to za a aro wa musulunci wani suna bayan sunan shi na yanka to da sai a ce dabi'u na garshi ne musulunci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq Allah kuma ya mishi take da cewa wa innaka la'ala khuluqin azimin dabi'u da halaye sune musulunci jama'a sune tun daga kan imani cin halas fadin gaskiya sanin mutuncin na gaba kunya rukun amana kyauta rukun alkawari daraja iyaye rukun iyalai ruko nagari sanin mutuncin dattawa duk waɗannan abubuwan da suke sa a ce idan an zo ana neman bayani akan wani za a bashi aure wanda ake tambaya a ce in an ce me ye halayensa abun da za a faɗa waɗannan sirkan su gamsu cewa to wannan fa abokin tarayya ne abokin a bashi ɗiya ne to waɗannan halayen su ake magana shine at-tazkiya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma sahabban shi tazkiya kamar yadda malai ba mu labari game da irin yadda da suke shan giya caca fada kashe kashe daukar fansa kashe ƴaƴa mata zinace zinace a rashin mutunci da larabawa suka shahara da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya dinga canza musu dabi'u yayi magana yayi aiki yayi tsawa yayi tankiya yayi nasiha sai da suka zama mafi kyan al'umma suka zama al'umma mafi nagarta da ba a taba ganin irin ta ba a matakin al'umma ba a taba ganin wata al'umma mai nagarta irin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tazkiyar da ya musu da Allah ya umarce shi ya ce wa yuzakkihim sannan wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata ci gaba da koya musu alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abubuwan guda uku sune turakun da nake so mu kalla farko da Allah ya ce yatlu alaihim ayati karantar da alqur'ani tare da aiki da shi wa yuzakkihim da tsarkake tarbiya al'umma wa yuallimuhumul kitaba wal hikma da ci gaba da karantar da al'umma abu guda uku babu al'umma da ta samu nagarta yadda sahabbai suka samu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun yi shine sai sun gino akan karatun alqur'ani da aiki da shi sai sun gino akan tace dabi'u da gyara halaye sai kuma sun gino akan ci gaba da ilimi da haka aka ci gaba aka ƙara cewa wa yuallimuhumul kitaba aka zo da shi da mudari istimrariya fi ta'lim kamar da Allah ya ce bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusu da abinda kuke karantar da alqur'ani da kuma kuke ci gaba da nazari da bincike waɗannan abubuwan su ne suka gyara al'ummar farko har Allah yake cewa wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin waɗanda a da sun kasance cikin bata mabayyaniya mutanen da jama'a suka kasance akan kankanin sababi ko dalili za a iya yakin da za a kashe mutanen da ba a san adadin su mutanen da za su haifi ƴaƴansu su ɗauka su je su kashe mutanen da wato mutum zai je kawai ya tara hanya ya yi kisa don kawai ya ci abinci mutanen da ba su mai da giya a matsayin abin komai ba sai abin alfahari mutanen da ba su san Allah ba sai dai su bauta wa gumaka mutanen da suka mai da Ka'aba ɗakin Allah da aka gina don tauhidi suka mai da shi ma'ajiya ma'adana warehouse na gumaka su ne fa mutanen Makka waɗanda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu wannan addinin duk da irin alherin da ya kawo musu sai da aka yi dauki ba dadi da su sai da suka ga haza
sai da suka ba sarki sai Allah sannan suka bi sai da akai Badar akai Uhudu akai Ahzab akai Hudaybiya akai Fathu Makka sannan dai suka ga kai mutumin nan fa yafi karfin mu da izinin Allah sannan suka sallama amma da sai dai daya wannan ya musulunta wannan ya zagaya wannan ya gane amma ya rasa yadda zai sai dai masu rauni sai mata sai wanda ya zama ba wanda ya isa da shi to sune fa Allah madaukakin sarki ya sa suka samu albarkar tazkiyan nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu to kuma idan muka kalli wannan ka'idar sai mu kalli yadda al'umma mu take wannan aya tana ba mu formula akan yadda ake gyaran al'umma idan Allah ya azurta mu da malamai a cikin mu Allah ya azurta mu da masu karantawa a cikin mu Allah ya azurta mu da makarantu inda ake karantar da ƴaƴanmu ilimi da tarbiyya da ci gaba da karatu to sai mu tashi mu yi kwazo wajen ganin mun ba ƴaƴanmu gudunmuwa da za mu iya basu da malamanmu gudunmuwa da za mu iya basu da al'ummarmu dan ganin cewa al'umma ta fita daga duhun jahilci wa in kanat min qabla fi dalalin mubin dan ganin cewa al'umma ta samu tazkiya dan ganin cewa al'umma ta zama tana aiki da alqur'ani tana karantawa tana aiki dan ganin cewa al'umma ta samu continuity a cikin ilimi wannan shine manhajin da Allah madaukakin sarki ya sanya wannan al'umma dan ta ci gaba amma a lokacin da ya zama cewa mun yi watsi da waɗannan sirrori ba mu dauke su a bakin komai ba babu abin da muka damu da shi illa cikin mu da farjin mu da majalisin mu na fira da wasu abubuwa na bata lokaci to shine al'umma za ta ci gaba da maimaita wannan kurakuran da aka samu kai a cikin tsawon shekaru sai daga mutane kawai suna tasowa suna girma suna tsufa suna mutuwa inda akwai gaba tasha sannan ta baya ta biyu wannan abin takeici ne game da al'umma mu tausawa a ce al'umma irin al'umma da Allah ya mata wannan arziki na yawa domin shi kanshi yawan al'umma a matsayin arziki ne human resources ne wannan al'umma da Allah ya mata arziki da mutane masu basira malam albani namu na nan zari Allah ya gafarta mai na sha gawa mutane cewa in dai ba da hikima Allah ba ce Allah ya fita da irin malam albani a cikin wannan al'umma ta wani mutum wanda yayi daban da irin tunaninmu wanda against all odds da duk irin tadewa da aka mishi sai da yake inda yake so yake to akwai ire-iren shi da yawa masu wannan basira a cikin mu jama'a wanda abin da suke bukata koda ba su da irin taurin da yake da shi amma suna bukatar taimakon mu da kwarin gwiwar mu zaka ga yaran mu tun daga yara kanana haddan qur'ani bai musu wahala gane lissafi bai musu wahala iya turanci bai musu wahala haddace hadisi baya musu wahala mazan su da matan su ga sunan ko ina a cikin makarantun mu barko da islamiya amma ba ma ba su kwarin gwiwar da ya kamata mu ba su ba ma taimaka musu taimakon da ya kamata mu taimaka musu saboda sai dai ai asarar basirar su ta tafi a banza yayin da a tarihin musulunci muna da tarihin malamai da yawa waɗanda abinda ya kai su ga abinda suke a kai na ilimin da yanzu ake ambatan su a ce wani babban malami ne wani babban malami ne shine an yi catching din su when they were young wani ne kawai yayi observing cewa wannan yaron yana da basira bari a ce maka mushi al-imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani al-imam an-Nawawi al-imam Malik al-imam al-Shafi'i da ire-iren waɗannan malaman da yanzu kullum muke ambatan su muna cewa Allah ya gafarta musu kullum ana baje littafan su ana jin ilimin su ko kun san cewa irin basira ce Allah ya bayyana ma wani mai firasa game da su tun suna ƴan yara sai aka sallama su ga ilimi sai suka zama abun koyi suka zama wato abun amfanuwa ga duniyar ilimi tun daga sanda suka rayu har yanzu to me yasa mu ba za mu kore basirar al'umma mu ta haka ba me yasa ba za mu wato baiwa ilimi muhimmanci a matsayin cewa shine abin da zai fidda a'i daga mai aiki cewa ni daga rogo ko ai muna gani jama'a koda ilimin duniya ilimin boko wannan da ake na sana'a duk wanda ya kama hanyar yin sa musamman idan wasu kwasa-kwasai ne waɗanda a aladance ana ganin duk wanda ya karanta kwas ga za'a wannan ya sha kwana tun kafin ya kai ga kwana za ka ga ko mutane sun yarda cewa wani fa shi ya riga ya huta fa da an ce mutum yanzu yana karanta medicine ko architecture ko nursing ko pharmacy ko wane ne waɗannan kwasa-kwasan da ake ganin su ne yan gayu da ya wuce aji kula dinga ce ai 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 wani fa kaza ne fa zaka ga mata suna rububin shi zaka ga duk anguwa ana girmama shi saboda an san kawai in hiya illa ayyamun ɗan kwanaki ne kawai shikenan za a ci kawai ya sha kwana eh ya zama wani babban mutum to me yasa ba ma damuwa da ilimin da shi za a ci moriyar shi a duniya za kuma a ci moriyar sa gobe kiyama ɗan uwana musulmi ba ina so na wato na kwashe kafan mu cewa ba ma yi bane amma ina so na nuna mana muhimmancin mu tashi tsaye a matsayin mu na al'umma da a matsayin mu na daidaiwa mu taimakawa wannan al'umma wajen ganin ta ci gaba ta wuce inda take kada mu dinga dankwafar da junan mu kada mu dinga aibata junan mu kuma muna junan mu izgili har mu lalace gaba ki daya a rasa wanda zai zama wato fitilla a cikin mu mai haskaka mu yadda mala albani namu na nan zariya Allah ya gafarta mishi ya taso a cikin anguwan nan anan aka haife shi anan yayi rayuwa karshen shekarun rayuwarsa ne kawai kamar shekara 5 ko 6 mala ya ba anguwan nan kamata yayi a ce kafin mala ya ba anguwan nan an yi albanai da yawa irin shi a cikin daliban shi a cikin na kusa da shi a cikin waɗanda suka mori ilimin sa to amma me yasa ba a samu haka ba me yasa ba a samu irin waɗannan zakakuran wanda ai ba ruwan wata anguwa ya shaye wannan basiran ruwan muciya ya sha ba tunanin wata anguwa ne ko wani gari a kwakwalarsa ba ba culture din wata anguwa ne ko wani gari a kwakwalarsa ba ba kuma shi kadai ne aka haife shi a cikin gidansu ba idan jinsin su ne masu kwakwalwa da hankali da tunani ba shi kadai bane idan jinsin anguwan ne ba shi kadai bane amma menene ya sabbada mutane ba su ci moriyarsa ba shine wani tunani irin wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce mu da shi shine muna rena abin da ke kusa da mu duk abin da yake kusa da kai baka ganin darajarsa har sai ya karasa shi yanzu ido da ke jikin fuskarka da hanci da baki suna cikin gabobi mafiya a muhimmanci a rayuwar mutum amma ba ma ganin su wani abin a zo a gani har sai randa irin da Bahaushe yake cewa wai na rufe ido ban ga kyan makanta ba kaga da Allah ya ce ayat da malaike ya dazu cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an sai ya ce mene waja'alakum as-sam'a wal absara wal afida sai ya ambaci wasu daga cikin gabobi mafiya muhimmanci da za su raba ka da wancan yanayin na baka san komai ba ji da gani da riƙewa a zuciya amma ba ma ganin sa matsayin wani abin arziki wataƙila ka fi ganin darajar mashin ɗinka roba-roba a kan idanka dan yanzu kana zaune a cikin nan kana tunanin da ka ji wani motsi ka leƙa ko dai ƴan taka haye sun zo kusa da shi to haka wannan ɗabi'a ta ɗan adam duk abin da ya kusa da shi sosai bai cika ganin darajar shi ba sai ya kubuce mai to mai kokari mu canza wannan ɗabi'ar duk abu idan mai daraja ne to mu ga darajar shi yanzu ba ga Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria ba saboda ta yi kusa da mu mutanen Tudun Wada Sabon Gari Muciya Samaru Shika Saka Daɗi Hayim Malam Dogarawa Zango duk waɗannan anguwan da suke kewaye ta saboda ta yi kusa da mu ba mu san darajar ta ba amma baki da ke zuwa daga uwa duniya sun mamaye ta sun mallake ta sun ci albarkacinta da za a kirga yanzu gwamnoni ministoci manyan ƴan boko wanda suka rike ƙasar nan manyan mutanen banki manyan lauyoyi likitoci da kowane nau'in ɗan boko da suka zauna a cikin zariya ɗin da waɗannan anguwannin suka ci moriyar ABU shekara 4 5 6 7 suke tafiyarsu Allah kadai sai yayin su ko ba san salon ABU san yawan su ba amma mu ba ga shi muna ta yawo a tsakankanin su wataƙila sai dai mu yi shara sai dai mu yi masinja sai dai mu yi direba ko yaran mu su shiga satan mangoro a kama su abin da ake ta musu kenan sai dai mu ba su gidajen haya in ba yanzu daga baya din nan da Allah ya sa muka fara wayewa ba aka fara yin boko amma da suka shigo anguwa irin Muciya Cikaji Gellesu sai kai cigiyar ina wani dan wannan anguwar da ya karanta likitanci a ABU sai a nemi a rasa ko kuma sai dai a ce to wani da ya taba farawa daga baya ya bari wani kuma koran shi akai saboda bai zuwa makaranta amma sai wani ya taho daga wani kauye a can cikin Taraba ko a Benue ko daga abin nan daga Neja ko daga Gombe yazo da wandan shi jeans ko dadde da rigar shi ta yi sifirin haka dai ta shan wahala yana sha yana wahala amma dai yana ta hakuri har ya kai ga gaci wannan sai ka zace shine gwamnan Gombe shine gwamnan Nasarawa shine ministan ilimi shine karamin ministan lafiya shine ambassador Najeriya dukkan su nan sai ta baka labari cewa ai abu suka yi to wannan shine dabi'ar Bahaushe wanda ya zama wajibi mu gyara ta nace Bahaushe ina nufin dukkanin mu har da masu claiming cewa su nufawa ne da masu cewa su Fulani ne da masu cewa su bare-bari ne dukkan mu duk Hausawa ne saboda shine major yaron mu saboda haka jama'a wannan muna wa kanmu fada ne na mu gyara ayoyi da hadisai da ake ta ja an dade ana jin su amma akwai abin da idan aka zo za a gaya a taba daidai ciwon kamar yadda Larawa suke cewa yada'ul yada ala jurhi a saka hannu a daidai ciwon a jagwalgwala shi kamar yadda ake wankin gyambo kai iyu kai kara ina so ne mu je mu reflecting mu yi tunani mu gaya wa kanmu gaskiya mu ga cewa ta yaya za mu iya improving rayuwarmu ta fuskar muhimmancin ilimi da Allah madauki sarki ya faɗa mana a cikin wannan aya mai albarka ta cikin suratu suratul juma'a ɗan uwa masu albarka ban sun cika mu da dogon surutu bangare na biyu shine bangaren tarbiyya ƴaƴa shi ma mas'uliya ce ta al'umma gabaki ɗaya domin idan yara masu tasowa suka zama mutanen kirki duka al'umma ce take morarsu ba iyayensu kadai ba iyalansu kadai ba makwabtansu kadai ba idan kuma yara suka zama marasa tarbiyya to kowa sai jikin shi ya gaya mai saboda mu yi kokari mu koma da al'umma mu yadda muke a da yadda lokacin da ake ganin cewa tarbiyya mas'uliya ce ta mu as a community ba mas'uliyar kowa shi daga kai sai ƴaƴanka ramin kura ba haga da can yadda ake duk wani dattijo a cikin anguwan nan daga cikin lungun nan har kabilla kan dogo dattijo dake cikin lungun nan ya isa da dan kowa ya isa ya tankiya man namiji wa mace wa mai aure wa saurayi wa budurwa duk wanda ya ga yana abin da bai dace ba zai mai tankiya idan kuma ya je gida ya fada sai a ƙara mai akwai wanda ma in ya tashi yana da ƴaƴa biyu da zai musu kaciya sai ya ce a duba duk sa'annin su duka aje a kamo su su wajen 30 duka kowa abu a kille mishi lobarsa su zauna a gidan wane a yi musu jinya a dafa musu zabuwa a nan su ci ran da za a sallame su kowa a bashi kayan sallama a ɗinka mai kaya akwai wanda zai ɗinka wa ƴaƴan mutane duka kayan makaranta ko ya siyo fensira da littafai SS duk ya raba amma yanzu muka koma sai dai mu je kowa ya gida da doguwar katanga kamar gidan yari daga shi sai ƴaƴan shi baya wani ma kanin ubansu ma bai sai musu fada ba kai akwai wanda zaka ga uwar da ta haife su tana jin tsoron ta musu fada saboda masifar uban da jarabar san ƴaƴa dinga ce mata ki daina taba mai ƴaƴana yadda ka san bai ta kawo su duniya ba to wannan yasa ƴaƴa suke ta lalacewa jama'a abin takeici ba nan Zaria kadai ba a arewacin Najeriya yanzu gabaki daya musamman garuruwa irin Kano da Kaduna rike waya haka a fili mutum ya rike waya shi ne mai gagara sai yaro kankani dan shekara 18-17 ya maka maka makami ya kwace waya fita masallaci da asuba ka sa waya ka aljihu dan kana haska binnan duhu yana ne mai gagara balantana satar takalmi da satar babura da ya zama ruwan dare a cikin wuraren da muke tararruka da masallatan mu kuma duka ƴaƴa ne namu suke saboda diyaran da aka kama uban shi ko kakashi za su je su ta kuka a gaban difiyo sai an sake shi duk abin da za su kashe a sake shi za a sake shi wani koda kisan kai yayi me yasa ba za su bar shi ya fuskanci hukuncin da ya kamata ba saboda san yaya yayi yawa to dole sai mun rage wannan san yayan yadda iyayen da suke cewa ka kinaka duniya ta so shi to yanzu mu aka san haka muke kowa yana jin yayan shi kamar ransa wanda dibbe ma ƴaƴan shi tarbiyya ba dama ba zai more su balantana wani ya more su ba za su zama mutanen kirki ba su masa addu'a ko su samu su kawo masa sai dai ma su dawo suna zargin shi cewa ya lalata musu rayuwa so da haka jama'a mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu mu kula da tarbiyyar yara a cikin al'umma matsalar shaye-shaye matsalar sare-sare matsaloli ire-iren waɗannan da sace-sace da suka yawa a cikin al'umma wajibi ne mu haɗu mu kawo da su ka je yau nan an yi kisa can an shiga wani gida an yanka wata amarya nan wasu abokai da abokai suna rigima akan kwallo akan wasu turawa dake can wata uwa duniya suna neman kuɗin su kuna nan kuna jayayya bayan dukanin kun biya kuɗi kun sha warin juna a mammatse awa uku ana abu daya kun fito kuma kun kama musu da zage-zage kuma har da fada wannan wai dan Barcelona wancan dan Argentina ko dan ina ne saboda rashin mafadi kuma daga nan har wani ya dauko wuka wai ya burma wadayan sama wani irin fitina ce wannan muke fama da ita saboda ka wajibi ne al'umma mu dawo cikin taitayin mu game da wato tarbiyyar yaya tarbiyyar yaya muhimmin al'amari ne wanda ba za a rayu cikin jin dadi ba in babu shi aka ce idan kana so ka san meye mustakbalin al'umma menene gobanta to ka kalli halayyar matasanta wanda suke tsakanin shekaru 18 zuwa 30 waɗanne irin mutane ne su idan ka ga cewa madata alqur'ani ne injiniyoyi ne masu sana'o'i ne masu neman na kansu ne masu yin kasuwanci ne wanda suka san mutuncin na gaba da su ne to ka san wannan al'umma ta da mustakbali mai kyau so dan gari ya waye matasan ta za su bazune cikin duniya suna ayyukan da ya kamata na taimakon kansu da taimakon al'ummarsu idan ku kaga cewa matasan ta ƴan zaman banza ne ƴan kallon kwalla ne ƴan kallon damba ne ƴan shaye-shaye ne ƴan daukan amarya ne ƴan bin ƴan siyasa ne suna rawa ana campaign masu raina na gaba da su ne wanda ba su san mutuncin manya bane to kasan al'umma ba ta da mustakbali domin bayan shekaru 20 ko 30 waɗannan kuma su ne dattawa su ne manya a cikin su za a yi kansila a cikin su za a yi liman a cikin su za a yi dattijo a cikin su za a yi dan kasuwa ko mai anguwa to ya zama na cewa sanda suke matasa suke samari ba su da kirki ba su da mutunci ba su da sanin ya kamata to sun zama dattawa abin karuwa zai inda ka zance ga tsohon banza ba za a ce sanda yake yaro kuma da mutumin kirki bane sai da zama yaron banza sanai zama tsohon banza so raka ƴan uwa masu albarka mu tashi tsaye wajen batu game da tarbiyya da gyaran halayen matasan mu da duk abin da zamu iya da duk abin da zamu iya wanda bai saba wa doka ba wajibi ne mu tashi akan wannan sanan na uku shine ci gaba da karantawa a ci gaba da karantar da mutane wato a bude makarantu a ba malamai dama makarantun hadda makarantun boko makarantun islamiya makarantun matan aure makarantun maza na asubahi na dare wato a cika al'umma da karatu kawai duk al'umma da ta zama nisbar masu jahilci a cikin ta tafi masu ilimi to tana baya ka dauki misalin yanzu kamar misali bari mu dauki misalin kasar Lebanon inda ake buga mafiya littafin musulunci kenan ai za ga da an ce darul fikri darul maktabatul darul kutubul ilmiya darul kaza Lebanon wata ƴar karamar ƙasa ce wadda a siyasance ba ta da wani ƙarfi wani bangare yana hannun Isra'ila wani bangare yana hannun Hizbullahi wani bangare yana hannun kaza an yi kasa-kasa da ita amma saboda ƙasa ce da ta dade tarihin literacy culture na rubutu da karatu an ce zuwa yanzu da zaka yi browsing zaka iya gani nisbar ummiya a cikin su bata kai 5% ba fiye da 95% na mutanen kasar sun iya rubutu sun iya kanta rubutacce magana so da haka akwai yawan jaridu yawan gidajen buga littattafai yawan gidajen radio da TV da makarantu kusan kowa ilimi ya sani a kasar so da haka baka jin kasar a matsayin wata kasa mara kan gado haka Masar da duk irin hayane da yake a Masar amma kasa ce da take da nisba na literacy da ya sama to haka ha waɗannan shedanin Amurka saboda sun ba da muhimmanci game da ilimi jama'a za a jima America bata canza matsayinta na super power a duniya ba a iya funta technology kamar yadda misali yanzu China da Japan da Korea da wasu kasashe suka taso da Russia suka taso da ilimin su suma amma za su dade ba su iya displacing America ba saboda muhimmancin da ta bai wa ilimi da bincike da sanin darajar masu ilimi hatta ilimin musulunci jama'a akwai jami'o'i a America wanda suke ba da ilimin musulunci muhimmanci ko da ba suna karanta shi da mummunan manufa amma duk mutumin da ya shiga America a yau suka gane yana da wannan CV na ilimi da zai amfane su ba za su wulakanta shi mu kuma a yanzu an dora mu akan wani gwadabe wata gidoga ta wulakanta masu ilimi da yan siyasa da yan boko aqida da ake cewa kai har da wasu sashe ma na daliban ilimi yanzu babu abin da suka sa gaba fiye da wulakanta masu ilimi a cikin ana so kawai sai an cirewa malamai darajar da Allah ya ba su ana so sai an raba su da martabar da Allah ya musu ana so sai an maida su koma baya to al'umma da ta maida ilimi abin da yake na koma baya to kanta ta mayar baya da kaga mu har yanzu zaka ga wato ko anan Najeriya ga kalli jihohi da garuruwa waɗanda suka ba ilimi muhimmanci zaka ga a wannan ci bayan da wannan taka gaba taka baya taka mai saka da ake zaka ga sun wuce sauran a sanin ciwon kansu yanzu ka dauka misali Southwest wato yankin Yarbawa saboda Yarbawa suna cikin mutanen da ba sa wasa da karatu ko wanda suke rayuwa a cikin mukalla ga gani ina nufin irin su Lagos Ogun Osun Oyo Kwara Ekiti waɗannan jihohin yanzu Ekiti wata ƴar karamar jiha ce amma kusan kowane gida akwai farfesa duk gida sai kaga ana kirgama cewa a gida kaza farfesan su biyar farfesa a garin sun fi yawan mahautan Zaria hala ka ku sanar jin ba sana'a da tafi saukin koya a garin nan kaman fawa saboda yanzu za ga mutum kai a burkici ya zama da ya ga wata akuya ta kasa kai ya kafa tukuba da waɗannan ƴan abunan ɗin ƴan crypto waɗannan ƴan sa warai tsammani din nan to wata kila farfesun da suke Ekiti sun fi yawan ƴan crypto Kano saboda yawan muhimmantar da ilimi to zaka ga kasashen su sun fi namu sanin ina suka fuskanta saboda wannan ilimi shike sai ta kwakwalwar mutane ya ba su dama su yi kyakkyawan tunani kuma ya hana munanan tunani su fado mu saboda suna da ma'aunai mutane suna da ma'aunai na auna meye daidai meye kuskure meye dace meye bai dace ba so haka wajibi ne mu ba da dama ga ƴaƴanmu da matanmu da ƙannanmu da mu kanmu don koyon ilimi kuma ya zama ilimin addini shine jagabanmu sannan sauran ilmomi da muke da bukata su ma mu yi su gurgurdan bukata babu lokaci da za a yi ta zayyano ayoyi da hadisai da maganganu waɗanda suka shafi darajar ilimi waɗannan an yi su a wurare da yawa kuma aka ce a kama wannan aikin to wataƙila sai mun kusa raba dare ana ni kuma yanzu haka ba wallahi bacci nake ji yanzu haka shi yasa nace bari na yi abin kawai na taba ciwon na ji haushin kaina kuma ku ji haushina ku ji haushin kanku sai duka sai mu tare sai mu gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ubangiji kuma ya gafarta mana kurakuranmu Allah ubangiji ya sa mu gama duniya lafiya jama mu ƙara yin addu'a ga malamanmu da iyayenmu da magabatanmu waɗanda suka samu akan wannan tafarki na addini tafarki na ilimi tafarki na sunna musamman jagoranmu Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama sauran malamanmu da sauran iyaye da sauran shugabanni na addini da sauran shugabannin kungiyoyin Ahlus Sunna muna musu addu'a ga baki da Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah kuma ya gafarta mu mamatanmu masu gidan nan waɗanda gidansu ne aka yi ta ƙarawa ila aljazawar har masallacin ne ya zama yadda yake haka Allah ya saka musu alkhairi yadda suka bada dama aka fada masallacin nan Allah ubangiji ya fadada musu gidajensu na lahira da kaburburan mamatansu kuma mun samu labarin cewa Alhaji Ibrahim wanda yake cewa Ibzar ban san ko ya kamata na faɗa ba na riga na faɗa ya ce zai zo zai karasa wannan aiki na masallaci to muna fata Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya karba mishi Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarsa dama mu ya kamata mu yi daga dara hadisi to dara hadisi kuma ba ta da arzikin da in za ta yi gaba ki daya sai dai an samu a zo a saka ko ai kaza ai kaza to sai aka san wani attajiri wanda ya san darajar kudi dan sanin darajar kudi shine ka aika su lahira yaga zai zo yayi dama ya saba yi in ka je Jos zaka ga yana yana yi ma duk wasu ahlus sunna anan zare da inda wanda ya sa Alhaji Ibrahim Abzar ya san shi da kokari wajen taimakon addini Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya jikan iyayensa Allah ya kara wa dukiyarsa albarka da sauran masu taimakon addini a ko'ina suke mu kuma da muka zo daga Chandar Hadis muna isar da sakon sauran al'umma da shugabanni masu kula da Hadis Salafiya cewa suna tuna da al'umman muciya ko muna kalla al'umman muciya a matsayin constituency din mu Hadis Salafiya duk da ta matsa ta koma gaskiya layout amma nan shine asalin ta shine cibiyarta kuma aka ce ba a manta mafari ko ko ya manta mafari ba zai yi tabar ma ba ji Hausawa to nan shine mafarinta wannan masallacin da masallacin kasuwar muciya na gida Alhaji Altankifa Allah ya gafarta mishi da masallacin Sumalan Kabiru da ake cewa masallacin bakin dogo waɗannan almasajidus salafa dukan su constituency din mu ne zamu iya cewa mallakan mu ne mallakar Dar Hadis Salafiya ne mallakan Mala Albani ne kuma mu ne custodian din su a matsayinmu na masu kula da wakafin Mala Albani Zaria kuma a koda yaushe muna shirye da duk gudunmuwar da ta kamata a bayar da taimakon da ya kamata a bayar na abin da yake wato energy dinmu ko resources dinmu ko malaman da suke karantar da mu dan su zo su karanta wa yake karantawa ne a nan malam Barisa ne malam Hamis ne duka shi ne a da na dauka malam Haya Alkurna zuwa nan ko yana zuwa ko da yana zuwa ya kamata a sake zuwa a sake yin bikon Mala Ya Alkuri ya zo ya ci gaba da karantawa shi ma anan dan duka a ci gaba da karuwa Malam Hamis muna mashi addu'a shi ma Allah ya saka mai alkhairi babu shakka Malam Hamis ya ci kada a Dar Hadis tunda malam ya turo shi tun malam yana raye da yace ka zo muciya ka dinga limanci tun daga nan Malam Hamis yake rayuwa a muciyar nan musamman wasu dauka da muciya ne sai abin da ci mishi ci abin da ya kamata kai kai aure a muciya ka aljaba ta daya haka na gane sai aka mata ce kana da mata a muciya ka kwata ce kullun sai dai ka hauro ka koma ka mai talanki bi kaga shi yake yayi limanci ya karantar da mata ya karantar da maza yayi wa'azi yayi kaza yayi kaza gashi da himma da kwazo da hakuri irin mutanen da ne irin mutanen da ne wanda in zaka ce in zaka rantsa da Allah suwaye suke salafiya dan Allah ko ba ga zuciyar su ba zaka samu Malam Khamis a ciki Allah ya gafarta mai ba dan ya mutu ba jama'a masu saurare na cika ku da surutu har za a fara manta na farko ina ba da haƙuri malam zaka taliki ne wa alaikum salam na'am na'am Na'am. Ƙwarai da gaske. Baba yana buga mana misali ne na wani irin san ƴaƴa, yaro ya yi sata, an kai shi gurin ɗan sanda, iyaye sun bi sawu ko? Suna ta neman beli, DPO bai bayar ba. Wato ashe sun san wani daga sama. Da haka sun yi waya da wani na sama wanda yake gaba da DPO. Shi kuma halaye ya kira ogan DPO ko dai ya aka yi da aka dai Nigerianism ne da karshe aka dai kira DPO aka ce to ya saki yaran nan to haka za ga mutun yayi ta'annati an kama shi sai dawo anguwa yana yawo ana kallon shi yayi kisa yayi sata yayi fyaɗe ya kama awakin mutane amma sai dawo kuma ya ci gaba da yawo yana daga kafada shi ne kuma sai wani ya ga ashe shi ma zai iya yi dan Allah iyaye musamman matasa cikin iyaye lalle mu gane irin wannan so makahon so da muke wa yaya ba alkhairi bane gare su ba kuma alkhairi bane ga al'umma zamu ba malam mai gabatarwa dama ya karasa zancen shi sai ayi sallah wa sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.